أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جل سبحانه وتعالى دي قدر ثمن أدواء وأنه رانا تا لاربع يومنا أشهرين دهوه دوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ندمك سوى مدينة شكرا تا dubuna da 1440 daidai, wanda haka in ya dace da 29 watan 5 miladiya ta 2019. Insha Allah ta'ala za mu kasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, tafsirin suratul Zumar. Karatu na ƙarshe mun tsaya aya ta 52, yau za mu tashi aya ta 53. Bayanan ayoyin da suka gabata, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana jan hankali a kan dukkan wani mutum wanda zai tara dukiya, ko kuma Allah ya yi mishi wata ni'ima, ya riƙa da cewa wannan ni'imar da yake tare da ita kamar wani ƙoƙarin shi ne ya tabbatar mishi da samun ni'imar, ba tare da ya maida abu zuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala ba, wannan abu sai zama abin zargi. Shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin waɗanda suka kasance mutanen da ba na kirki ba, a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da wata cuta, bi ma'ana Allah ya jarrabe su da wata jarrabawa, sai suka roƙi Allah Subhanahu wa ta'ala, suka tsantsantar da roƙo zuwa ga Allah, sai Allah ya canza musu wannan abin ya koma ni'ima. To maimakin su daga baki su yi godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala, abinda za su furta shi ne inna ma utituhu ala ilmin indi, sai dai ya ce na samu wannan ni'ima a dalilin ilimin da nake da, ko kuma ƙoƙarina, ko kuma kaza, ko kuma kaza. Sai Allah yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yo ai wannan maganar suke faɗa, qad qala hallazina min qabli, waɗanda suka gabace su ma sun faɗi waɗannan maganganu, amma ƙarshen al'amarin kuma annu anhum ma kanu yaksibun, bai amfana musu komai ba abin da ya kasance suka tsoron karwa kawo da su. A dalilin haka fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, sai ya sabka a gare su, ya tabbata a gare su mummunan abin da suka jayo wa kawo da su. Sai Allah ya ce wanda suka yi zalunci a cikin mutanenka kai ma, sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin, tabbas zai same su mummunan abin da suka aikata, sannan kuma su kasance masu kubcewa Allah Subhanahu wa ta'ala ba. Sai Allah ya yi labari da cewa awalan ya'lam, wai shin su mutane ba su san cewa ba, annallaha yabsutu rizqa, cewa Allah mai girma da ruwaya shi yake shimfiɗa arziki bi maida sha'u wa yaqdir, ga wanda Allah ya ga dama, sannan kuma wa yaqdiru liman yasha'u, kuma Allah shi yake kumta da arzikin kuma ga wanda ya ga dama, wani Allah ya lauta mai, wani kuma Allah ya kumta ta mashi arziki shi ya zama to abinda zai ci ma yana fama ya gagare shi a daidai lokacin da wani kuma an yalwata mashi ta hanyar da shi ma bai san ba nawa ne gare shi. Karshe sai Allah yake cewa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun, lalle a cikin waɗannan jawabai gaba ɗaya Allah ya ce akwai aya, akwai abin lura, amma ba ga kowa da kowa ba. Allah ya ce ne qaumin yu'minun, ga mutane masu imani kawai. Dan haka mutum ya san cewa akwai daga Allah ne, kamar yadda sabani shi ma daga Allah Subhanahu wa ta'ala, shi dai a kowane ɗaya daga cikin halin guda biyu ana so bawa ya kasance abdan lillahi haqqan, bawa ne kai ga Allah da gaske, dukkan abin da ya same ka ko daɗi ko sabani shi ya zama to za ka mai da al'amuran ka zuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da ake bukata mai imani ya kasance a kai. waɗannan sun da ayoyin suka gabata a karatu da ya wuce. Insha Allah ta'ala mun tashi da karatu a yanzu aya ta 53. Allah ya ce qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Allah ya ce qul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fada ga suwa Allah ta fada musu cewa Allah yana cewa ya ibadiyallazina asrafu ya ubayina allazina asrafu waɗanda suka yi banna allazina asrafu waɗanda suka banna lokutansu a cikin abin da bayyana amfani dunyawiyyan bayyana amfani ukhrawiyyan imana da suka yi kai makura wajen sabo sun saba wa Allah subhanahu wataala iyakar ransu. To Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗi wa irin waɗannan bayin nawa me za faɗa musu la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammahan bi ma'ana la tai'asu min rauhillah kar ku yanke tsammahani game da rahmar Allah subhanahu wataala duk irin yadda ɗan adam ya aikata aikin da ba daidai ba a cikin rayuwar shi matuƙar dai yana raye to shi kuma Allah ya ba shi damar da zai iya komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya amshe shi la taqnatu min rahmatillahi kar da ku yanke tsammahani game da rahmar Allah subhanahu wataala saboda shi Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya idan da bawa zai dukufa ya roki Allah subhanahu wataala a cikin hali na kankantar da kai akan dukkan wani laifin da zai aikata to shi kuma ya tabbatar da cewa lalle Allah madaukake sarki zai amshi wannan tubar da zai yi daga wallahi dukkan wanda Allah ya kaddara mishi gun fashi a yanzu ka aikata wasu abubuwa ba daidai ba to ki gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah zai karbe ki. Wannan shine abin da wannan aya take magana يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله هنا غفر الذنوب جميعا كان ذكر قبل ده متني أي كذا وندي كبالي دي بيقوم وزوء الله أبنجي سبحانه وتعالى ذيك البيش سيتي إنه هو الغفور الرحيم للي الله سبحانه وتعالى شيني الغفور ميغافر الرحيم سنقوم ميرحم باي أكل ده قبل سوء أي كذا sai Allah ya ƙara da cewa wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangiji al-inaba shine mutum ya maida al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ka zama bawa na Allah madaukakin sarki da gaske wa anibu ila rabbikum sai ce wa aslimu lahu kuma ku meka wuyan ku zuwa ga Allah me ake nihi da meka wuya zuwa ga Allah shine al-islam al-islam daga cikin ta'rifin musulunci da ake badawa nasiyama ta'rifi na shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam al-harrani al-dimashqi ibn taymiya shine me ka wuya zuwa ga Allah ko kuma mu ce al-ibada abin da ake cewa bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batina idan ka ce bauta ga Allah subhanahu wataala ko kuma komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki bauta ga Allah wani suna ne jami'un wanda ya kumshi kullu ma yuhibbuhu Allah dukkan dangin abin da Allah yake so sannan kuma Allah ya yarda da abin nan to wannan shi ake cewa ibada min al-aqwali ya danganta ya zama to maganganu ne misali karanta qur'ani yin wa'azi nasiha gargadi faɗan maganganu masu kyau ga masu imani da sauran wasu abubuwa na ibada wanda bawa zai riƙa furtawa wannan yana ɗaukar sunan ibada sannan kuma wal af'al da aikin da gabanka zai aikata kayi ruku'i kayi sujada ka taka kafa ka kai masallaci kayi kaza kayi kaza wannan ayyuka ne su ma ana tarjuma su da cewa ibada ce ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ayyukan su ma akwai az-zahira akwai al-batina akwai aikin da yake a bayyane gashi karara sannan kuma akwai wanda yake a koyi kaga zo sai irin imani da Allah subhanahu wataala
imani da malaikun Allah, imani da littafan da Allah ya saukar, waɗannan ayyuka ne na zahiri ko kuma ayyuka ne na batini? A bayyane suke ana ganinsu, imani ga Allah, imani ga malaiku, imani ga kaza, ko kuma a koyo suke? A koyo suke, saboda aiki ne suna daga cikin al'amalu qalbiyya, aiki ne na zuciya, wanda zuciyar ɗan adam ne take aikata wannan aiki. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin masu imani akan anibu ila rabbiku, ku koma zuwa ga Allah. Dukkan wasu ababe da ka rike kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ka maida su gehe, ka koma yanzu a samu al-inabatu tamma, a samu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, komawa cikakka. Wa aslimu lahu, kuma ka miƙa wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi nayi bari na bari. Sai Allah ke cewa wannan jan hankalin da ake mu, ana jan hankalinku ne tun kafin abin da baci, min qabli an ya'tiyakum al'azab, tun kafin wata azaba ta zo muku, thumma la tusaruna, sannan ba za ku samu wanda zai taimaka muku ba akan wannan azaba ta sauka a gare ku. Kenan da aka ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin abin ya lalace, abin ya baci. Daga lokacin da ɗan adam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, to kuma sai yanda hali ya bada, aikin ka ne zai tabbatar maka in ma samun tsira ko kuma taɓewa. Amma a yanzu kina da damar da za ki koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, dukkan abin da kika tabbatar da cewa kin yi ba daidai ba ya ishe ki, iya daga cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daga cikin as-sunanul mansiya, sunnar da aka mance ta tabace babu ita babu alamanta. Daga cikin ta akwai mutum ya tashi yayi alwala, yayi nafila raka'a guda biyu, rak ki daga hannu ki roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan duk wani banna da kika yi a baya, Allah sai ya gafarta miki. Minti nawa kike bukata wajen yin haka? Minti ɗan kaɗan. Ki nafila raka'a biyu, ki daga hannu ki roki Allah, ko kuma a cikin sujjada ki roki Allah, ya Ubangiji abu kaza da na aikata a baya, ya Ubangiji na tuba, Allah ka gafarta mun, haka ne? Da haka dama ce Allah ya ba mu a cikin rayuwa, numfashin da muke na kar mu farar da wannan dama, kar mu yi wasa da ita. Waɗannan ayoyi guda biyu shi ne malamai suka tattara su gaba ɗaya da ita da makamanciyarta a cikin Al-Qur'ani mai girma, sai aka musu sunan ayoyi da suke magana akan ar-raja. Ar-raja'u bi ma'ana ɗan adam ya kaunaci samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Karka yake tsammani duk irin yadda ɗan adam ya aikata ba daidai ba, to kuma ya kwana da sanin cewa in ya koma zuwa ga Allah, to Allah kuma zai karɓe shi. Ita ce ƙofar da ake ƙwanƙwasawa, za ka ƙwanƙwasa kuma za a amshe ka, tabbas ita ce ƙofar Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari na wani mutum a cikin Banu Isra'ila. Wannan mutum ɗabi'ar shi da halin shi shi ne kisa. Mun sani cewa dukkan mutumin da zai ɗauki makami ya nihi wani ɗan uwan shi musulmi, kaga ɗaukan makamin ka nihi wani ɗan uwan shi ma kuskure ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yushiranna ahadukum ala akhihi bisilah, kar da ɗayanku ku musulmi ya ɗauki makami ya riƙa nuna wa ɗan uwan shi musulmi, ko da ta hanyar wasa an hana. Manzon Allah ya ce yubakkar labari la'alla shaitan, yana yiwa shaitan ya zo tunkuɗa hannunka sai ya zama to wukar da ka riƙe, ko sandar da ka riƙe, ko makamin da ka riƙe, sai ka afka wa ɗan uwanka musulmi, wannan kuma sai ya je wa ka cikin kuzuzzubo na wutar jahannama. Yanzu misali ka ɗauki wuka ba ka wa ɗan uwanka haka da niyyar wasa, ko yaro kana yanka wani abu baka so kusan to wajenka, in ya zo ka mai haka, ka mai shi haka, haramun ne. Yanayi wa haka inda za ka shaɗan ya tura hannunka. Sannan kuma labarin sai kuma wani abu daban, don haka addini ya hana ka ɗaukar makami ka tinkari ɗan uwanka musulmi. Sannan shi wannan hadisi fi hadd zatihi manzon sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin wani daga cikin banu Isra'il shi ba rai daya ba sai da ya kashe rai 100 ba daya bi ma'ana annahu qatala 99 nafsan ya kashe rai 100 ba daya gomiya 99 ka duba rai daya ba farar da ita Allah yake cewa wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan sai fa jazaohu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما سيد الله يتعالى دن ابو بيار ga wanda zai kashe ran mai imani guda ɗaya tak kage ce duk wanda ya kashe rai na mai imani to wannan mutumin mu'minan muta'ammil fajza'u jahannama abu tashin farko ne shi wannan mutumin zai kisa muku shi ta jahannama وغضب الله عليه ابو نبي الله يا يمشي اغريش ولعنه ابو نبي الله يا تيله مشي وعد له عذابا عظيما كما الله يا مولي تعالى عذابا مي ردي ولا ري دي كده تو سي جا وني يا كشي ري 100 با 1 اذا ده زي زو وجهك نيمن فتاوى شي ولا باو الله بي ايكتا ولا ايكي سي يزو يكي تنبيا اكو وايه yahi kowa ilimi da sanin yanda ake bauta wa Allah subhanahu wataala fa dulla ala rahibin sai aka nuna mushi wani mai bauta kada ana face malami ba saboda akwai bambanci tsakanin malami da mai bauta zaka samu wani ba karatu gare shi da yawa amma yana kokarin bauta wa Allah subhanahu wataala shine sallar nafila shine azumin nafila shine kaza shine kaza shine kaza to sai aka ga wani irin wanda yake da irin wannan kokarin bauta sai aka ce ai ga can din ne nagarta ce da halin kirki ai babu kaman wani da aka nuna mushi wajen mutumin da yake yi wajen shi sai yake cewa mala yace na kashe rai 100 ba daya yana yi wa in tuba Allah ya amshe ni shi wannan mutumin da yake mai bautan da kaga irin abin da yake da na kokarin bauta da tsoron Allah bai san ilimi ba sai tunani ga kai wanda ya kashe rai ɗaya ma ba kanta ina ga wanda ya kashe rai gomiya 99 yace rai gomiya 99 kashe kai killa yace eh Allah ya amfi tuba na yace ina zance Allah ya tuba kai bai taso ba sai wannan mutumin yace to tunda haka ne akramaka Allahu wa rin karasa da kai lisani da ya cike 100 daidai sai ya kashe mai bauta kaga malam aka ce karamin sani uku mai go karamin sani shi ya jawo shi zuwa lahira karamin sani shi ya jawo shi zuwa lahira yanzu wannan mutumin dai zuciya shi tana so samu shi ya kamata ya tuba sai ya sake tambaya bi a'lami ahli al-ard waye ne kowa ilimi ba bauta ba fadulla ala alimin sai aka mushi nuni akan wani malami yanzu da ce wajen malamin sai ce malam na kashe rai 100 cif in na tuba Allah zai karbi tuba na sai ce wa man yahulu bainaka wa bainat tauba waye sai ya shiga tsakaninka da kai da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan bawo Allah ya tuba zuwa ga Allah sai malamin ya ce ina baka shawara ka bar wannan garin naka da ka aikata wannan fanna ka tafi waje kaza akwai wasu mutane kirki ka bauta wa Allah tare da su sai wannan bawo Allah ya amshi wannan shawara da malamin ya bashi saboda idan zai zauna a garin su zai ji kalubale da yawa yanzu akwai mutum da yawa wanda ya yi abin da ba daidai ba a fajikin shi na baya a cikin rayuwa yanzu wadancan fajikin sun wuce ya dauko sabbin safahat amma kuma ba zai guje ba ba zai gushe ba ana ta tsangoma shi ana faɗi mishi maganganu marasa daɗi aiki ka ji su wacce wai har su ne suke wa'azi a yau ko kuma jiwali wai har shi ne ke cewa kaza aiki ji wacce har da hijabi har da niqab har da society saboda wata kila a baya ta danyi wani rayuwa wanda ba daidai ba yanzu kuma shayatinul ins shaytanu a cikin mutane sai su hana ka sakar amma idan da za ta bar wannan al'umma sai ta samu su mutane daban kaga za ta bauta wa Allah a cikin nutsuwa wanda take rayuwa tare da su za su taimaka mata akan bin Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amma idan tana cikin al'ummar da tana a cikin rayuwa su kara tunzirata wata kila mata bar addini, to shi da malai sai ma shawara cewa ka je waje kaza za ka samu su mutanen kirki ka bauta wa Allah tare da su. Wannan mutum bai kasa a gwiwa ba, ya kama hanya yana cikin tahiyya sai Allah ya kadarta mashi mutuwa ajali shi ya zo. Yanzu wajen amsar ran shi sai mala'iku kala biyu suka zo, mala'ikun rahama suka zo, mala'ikun azaba suka zo. Sai suka rika tattaunawa a tsakaninsu, mala'ikun azaba suna cewa wannan mutumin da kuke gani bai taba aikata wani aikin alheri ba wanda kisa rai kariya gashi. Sai mala'ikun rahama suka ce musu ayya, buka ga ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, shi kuma tuban nan da ya goge wannan abin da ya gabata gaba daya. To suna cikin haka sai Allah ya aiko musu da wani mala'ika a matsayin alkali akan siffa ta dan adam. Da ya zo sai ya ce musu isu ma bainal ardain, ku auna tsakanin kasar guda biyu da inda ya fito da inda zai tahi. In ya yi kusa zuwa ga kasar da zai tahi, to a sa shi a cikin mutanen kirki dan aljanna ne. In kuma ya yi kusa zuwa ga kasar da ya baro ta abin inda ya aikata abin da ba daidai din nan ba, to a sa shi a cikin ta yana cikin ayyuka. Da aka zo aka auna sai aka samu ya yi kusa zuwa ga garin da zai tahi, sai mala'ikun rahama suka amshi rai shi kuma ya kasance daga cikin ƴan aljanna. Yanzu wannan hadisi mai karantar da mu, ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, dukkan wanda ya aikata ba daidai ba kar ya yanke tsammanin rahamar Allah, ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma akwai hadisai masu tarin yawa muhara da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa inna qad uhiya ilayna anna al'azab ala man kazzaba wa tawalla, ku fasari cewa kadai uhiya ilayna an yi wahayi zuwa gare mu cewa annal azaba, azabar Allah tana tabbata ne ala man kazzaba, da wanda ya karyata wa tawalla kuma ba da baya. Kenan dukkan mutumin da zai fuskanci Ubangiji kuma to Allah ba zai azabtar da shi ba. Ta Allah ke cewa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima, Allah ne zai yi da azabtar da ku in shakartum, in kuka yi godiya ga Allah wa amantum kuka yi imani ga Allah. Abinda ake bukata da bawa shi ne koma ga Allah, yayi imani, yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma Allah ke cewa wa rahmati wasi'at kulli shay, rahmata Allah ya ce ta yalwaci komi da komi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Daga bawa kare yake tsammani game da wannan katafari da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Daga cikin hadisai za mu karanta kaɗan daga cikin su, suna da yawa kwarai da gaske. Hadisin Ubada dan Sabit, Allah ta yarda gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su faɗa gare shi yake cewa man shahida Allah ilaha illallah, dukkan mutumin da ya shaida babu abun bauta ba su da cancanta sai Allah, wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa Allah ne, manzon Allah ne, annabi isa bawa Allah ne, manzon Allah ne. Manzon Allah ke cewa adkhalahu Allahu aljanna, duk mutumin da ya yarda da haka to Allah kuma zai sanya shi aljanna. Abinda ake bukata a wajen shi ne imani da Allah, cewa lalle annabi muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, annabi isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane ba kamar da nasara suke ba. In kika yarda da haka Allah zai sanya ki cikin gidan aljanna kuma ya nisantar da ke daga wuta. Kaga wannan yake malumin akan cewa lalle rahmar Allah wasi'a, rahmar Allah tana da yalwa. Ana bukatar mutum ya kalmar shahada lahiyayya, kalmar shahada da babu shirka a cikin ta. sannan wani hadisi na gaba Jabir Allah kada za a gare shi yake cewa jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabe kauye ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah yana daga cikin yanayin suna son mutanen kauye su zo su rika tambaya saboda su wani lokaci ba sa iya tambayar manzon Allah saboda kwarjinin da yake da gaban su amma mutumin kauye ba babu shi zai zo iska manzon Allah sama munbari yana hutuba wani iska manzon Allah sama munbari yana hutuba yana shigowa ya Muhammad ya Muhammad ko aka masallaci cike da jama'a ana hutuba kowa yayi shiru yazo shi kadai yana daga sauti yana cewa ya rasulullahi mata sa'a ya maki Allah ya shirya tashi kiyama yahudi manzon Allah ya kare shi famada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi manzon Allah ya ci gaba da yin maganar da yake yi kaman bai ji shi ba sai da manzon Allah ya kare abin da yake yi sai ya ce aina urahu sa'ilu an sa'a ina naga mutumin nan da yake magana akan tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka dauki al'amura aka jingina aka bayar da su zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba manzon Allah ce ku jira tashin kiyama kaga anan yana zanguwa ba ruwan shi da wani ana hutuwa ba a magana ba da take ba tsare shi gare shi limana bai san wannan hukuncin ba sahabbai suna jiran waɗannan mutanen su zo su yi tambaya don su su amfana wanda har can a cikin suratul hujurat Allah yake mana magana innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat ai kauye da su daga kauye su suka zo gidan manzo Allah daga bayan gidan shi sai su rika cewa ya Muhammad ukhruj ilaina manzo Allah fito kaga tsarin da sahabban manzo Allah ba za su iya ba to anan wani balarabe kauye ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mal mujibatan wani abubuwa ne guda biyuwar suke zamantowa wajibi ne in ma ilan nari wa in ma ilan janna ko aljanna ko wuta me abin da yake tilasta cewa mutum zama dan aljanna ko kuma abin da yake tilasta cewa mutum zama dan wuta kai ga wannan ba tsarbar tambaya ba ce ba tambaya ce bakan danniya shakundun faqala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna kaji amsa duk mutumin da ya mutu bayya hada Allah da kowa a cikin bauta manzo Allah ya ce wannan mutumin ya shiga aljanna ya dare sannan kuma abu na biyu wanda yake wajibi ta wancan wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala annar duk wanda zai mutu yana hada Allah da wani a cikin bauta to shi kuma zai shiga bauta shi ne wannan yake cewa laqad uditu jawami al-kalim wannan yake an bani kumsassun kalmomi ka duba wannan hausar da ya bashi yanzu wani yazo tabbaci kawai ki mun bayani a takaice meye zai sa ya shiga aljanna me zai sa ya shiga bauta wannan kawai da ya bude baki sai ya ce mishi a aikata shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai tabbatar maka da shiga wuta sannan dayar da Allah a cikin wuta shi zai tabbatar maka da shiga gidan aljanna to shi kuma wannan abun da ka dauke shi game musulunci an ba shi ba dukkan abun da musulunci yake magana yana magana akan wannan abubuwan guda biyu ne dan haka ne wannan hadisi shi ma yana karantar da mu cewa lalle dukkan mutumin da ya dayar da Allah a cikin wuta to da izinin Allah ya sa ban shiga cikin gidan aljanna karka yake tsammani hadisin Anas Allah ka da gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa Mu'ad radifuhu ala ar-rahm yana tare da Mu'ad a saman abun hawa a wani hadisi a saman jinki mazalla ya dauko Mu'ad malamai suke cewa wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai a ce a matsayin ka na jagoran al'umma kawai a ganka ka taho a saman jaki kaga yana nuna akan me baka da ɗagin kai baka da girman kai wannan siffa ce daga cikin siffofin
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya tsigin kai ko bayan shi ya goyo ɗaya daga cikin sahabbai shi a bayan shi a sama wannan jikin nan qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mu'ad ya kai mu'ad qala sai mu'ad yake cewa labbaika ya rasulullahi wa sa'daik amsawarka ya ma'aikin Allah amsawarka kiran da kamar na amsa ya ma'aikin Allah sai manzon Allah yake cewa mu'ad ya mu'ad ya kai mu'ad qala sai manzon Allah sai mu'ad yake ta mu'ad yake cewa labbaika ya rasulullah na karba maka ya ma'aikin Allah sai da aka yi ka su uku manzon Allah yace ya mu'ad mu'ad yace labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah sai manzon Allah yake cewa mu'ad ma min abdin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar madalla yake cewa mu'az babu wani bawa wanda zai shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne ko bawan Allah ne sidqan min qalbihi to wannan wurin kuma dan ne gizo ke saka sidqan min qalbihi yana mai gaskanta hakan har a cikin kokon zuciyar shi kuma a gani a cikin aikin shi to duk mutumin da ya kasance haka illa harramahu Allahu 'ala an-nar sai Allah ya haramta wuta akan shi kaga wannan yana nuna maka cewa dan adam ya sa rai musulmi ya sa rai akan cewa da izinin Allah yana cikin wanda za su rabauta a gobe kiyama sana da sassana da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi Umar bin Khattab Umar yake cewa hudiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da wata mata lokacin da ɗan sai shiga cikin wani yanayi sai ta ɗauki ɗan nan nata sai ta rungume shi kuma da ta rungume shi sai take nuna kamar irin wani alama irin na shauki da shakuwa tsakaninta da ita da wannan ɗan nata mazala sai ke cewa sahabbai أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يزولن ما هي في كل أمة عن ذات يتوقع أن تجيب أشكيرة تجيب أشكيرة قلنا لا والله سابسك شيء أها والله حر أبدا ولن ينتشر كل شيء تقول شيء ده حد ما تشاش موتا سكت والله بأيما فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها تو الله يا غير عما أكبايش سمت يند ون معيس يتكير تنها تهانا كيرو ونجي سبحانه وتعالى رحيم من رحمه أبوه ونجي سنة ونجي جدك متمد زي أو قصاصه kar dan adam ya yanki tsamba a daga amar Allah ka ce na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza na ko bi ka aikata ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah zai karbe ka hadisin Abu Hurairah Allah ya kada da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arshi inna rahmati taghlibu ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi وفي رواية سبقت غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي فدان تيوا لوقتين ده الله يعلى الجهل التو لوقتين ده الله يعلى الجهل التو كتب في كتابه الله يا رغتا اتكون وانا ابو الرغتو وانا ابو الرغتو كما فهو عنده فوق العرش yana wajen ubangiji a can saman al'arshi me yake aka rubuta a cikin littafin nan inna rahmati taghlibu ghadabi, lalle rahamata tana rinjaye fushina. A wata riwaya rahamata ta rinjaye fushina, a wata riwaya rahamata ta rigayi fushina. Wannan yana maka nuni cewa rahamar Allah subhanahu wataala tana da yalwa akan bayin shi. Allah ya rubuta ya ajje a wurin shi rahmati wasi'at ghadabi. Abinda zai ƙara bayyana maka ma'anar wannan hadisi, yanzu ɗan adam a lokacin da ya aikata aikin lada ɗaya, lada nawa ake ba shi? Na'am, goma. Aiki za ka aikata ɗaya, amma an kashi ta kamata sai a baka lada goma. In irin karatun Qur'ani ne misali, in ka karanta duk harafin ma ɗaya ladan goma za a baka. To amma kuma wa man jaza bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wanda kuma ya aikata aikin ba daidai ba, aikin da ka aikata na ba daidai ba na zunubi, zunubi ɗaya ka aikata, to zunubi ɗaya za a baka. Dan Allah ka taɓa tunanin wannan rahmar ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ka? Aikin alheri ɗaya za a baka goma, kuma daga goma Allah ya limka shi 700, daga 700 kuma wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Amma in aikin ba daidai ka aikata ba, ɗayan da ka aikata shi za a baka zunubi ɗaya. Amma duk da shi za a zo gobe kiyama, kuma ka ga wasu ma'aunayyan ba daidai in ba yarin jayi wannan alherin da yake limkin ba limkin. Allah mana jagoranci. To shi ne a nan Allah yake bamu labarin, manzo Allah ya bamu labarin cewa lalle rahamar Allah ta yalwaci fushin shi, rahamar ta yi yawa a kan fushin. Sannan kuma a wata riwaya ta daban ta Abu Huraira dai yake cewa na ji da kunne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in, Allah ya sanya rahama kashi 100, rahama 1 2 3 4 5 har zuwa 100. Yanzu cikin waɗannan rahama guda 100, fa amsaka indahu 99, Allah ya rike kashi 99, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, Allah ya sakar da bangare ɗaya a cikin wannan rahama tashi a saman doron ƙasa. Sai manzo Allah ya ce wa fa min zalika aljuz'u yataraahamu alkhala'iq, a cikin wannan kasar ɗaya na rahamar Allah ce ɗiyan adam suke tausayin junansu. Ɗan uwa ya tausaya wa ɗan uwan shi, ɗa ya tausaya wa mahaifin shi, mahaifin ya tausaya wa mahaifin shi a shi sumullah, kane ya tausaya wa wani shi, uwa ya tausaya wa kane shi, gashi nan dai haka za da wale. Duk inda za ka yi tausayi ya kama ka, ɗaya ne a cikin kashin nan 100 da Allah ta kuban ƙasa, kashi ɗaya ka sauko, saura kashi nawa? Kashi gobiya 99. Suna ina kuma yau suna aiki da su? Waɗannan kaso gomiya 99 sai gobe kiyama. Dan rahmatullahi wasi'a, rahmar Allah tana da yalwa, sai a gobe kiyama da zai amfani da su. Manzala ya ce hatta tarfa'u dabbatu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu, daga cikin wannan rahamar nan ɗaya wadda aka jeho saman doron duniya, a cikinta ce ba za ka ga akuya ta ɗaga ƙofarta don karta ta kaɗanta, saniya ta ɗaga ƙafarta don karta ta kaɗanta, duka a cikin rahamar nan ɗaya ne. Uwa ta tausaya wa ɗanta, ɗa ya tausaya wa uwar shi, mahaifi ya tausaya wa ƙashi sun ɗan shi, ita shi ma ɗan ya tausaya wa mahaifin shi, duk a cikin ɗayan nan ne. A wata riwaya manzo Allah yake cewa inna lillahi mi'ata rahma, Allah iya da rahama kashi 100, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'im, Allah ya fakkar da kaso ɗaya a cikin waɗannan rahamar 100 a tsakanin ɗiyan adam da aljannu da dabbobi da dukkan abin da nake gani. Sai wanda ya ce fa biha yata'atafun, a dalilin wannan rahamar ɗaya da muke tausaya wa juna, ki kalli wacce kace wallahi ta baki tausayi, ki kalli wani kace ya baki tausayi, ka kalli abu kaza ka ji tausayi ya kama ka, duk a cikin wannan kasar ɗaya ne. Wa biha yatarahamun wa biha ta'tifu al-wahsh ala waladiha,
وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Allah sai jinkirtar da kashi gomiya 99, Allah zai yi rahama ga bayin shi a gobe kiyama. To kaga in aka ce rahama ɗaya ce ta sa ake ta wannan tausayi, har kafiri yake tausayin wanda shi sunhulla yake tausayin wanda sai yake rayuwa tare da su, mai imani bin babu aula tausayawa da yake tare da rayuwa tare, dabbobi su riƙa tausayawa junansu. Duk wani abin da ka gani tausayi da jin kai da kama hannun wani da agaza mushi da tallafa mushi, duka iya cikin kashi ɗaya na rahama Allah wanda ya ji mutum ƙasa. To a ran da aka bada kolin rahama gomiya 99, ya yi labarin zai kasance? Don haka idan kana sauraron waɗannan, sanya ƙauna game da rahamar Allah. La tai'as min rauhillah, la taqnaqu min rahmatillah. Kar ku yanke tsammani game da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, hatta sai an kai matakin da kusan kahuri zai riƙa jin cewa shi ma fa aljannan ne zai shige ta, saboda yalwar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dai akwai hadisi da dama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake babu labari akan lalle rahmar Allah tana da yalwa. Akwai ɗaya daga cikin hadisi, hadisul qudusi, wanda wannan yake ambata cewa Allah bai girma da buwaya yake cewa, misalin hadisin da kyau muke, Allah yake cewa idza aznaba abdun dhanban, idan bawa ya aikata wani aiki na zunubi, fa qala, wannan bawan bai yi kasa a gwiwa ba sai ya ce Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ka gafarta mini zunubin nan da nayi. فقال الله تبارك وتعالى الله من جرما دبوا يا سيدي أذنب عبدي ذنبا باوانا يا أيكة ونأيكي لليه فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا كما باوانا وييردا يسنتي ولليه دعوين جنديك غافر ذنوبيك بعدها ويأخذ بالذنب kuma ubangijin da yake sakamako, bi ma'ana yake kama ɗan adam idan ya aikata wannan aiki na zunubi. Bawan da ya san haka, Allah ya ce summa ada fa aznaba, wannan bawan yanzu ya aikata abin da ba daidai ba, ya nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu ana cikin rayuwa kuma yau da gobe shaidan ya zo sake tunkuɗa shi, wannan sun ma'ada fa aznaba, sai sake komowa shi wannan bawan ne, hallo sake wani aiki wanda yake na banda. Fa qala, sai ya ce ay rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah ka gafarta mini abin da na aikata na ba daidai ba. Fa qala Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah mai girma da ruwaya sai ya ce abdi, ya kai bawana, abdi aznaba dhanban, bawana ya aikata zunubi, fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb, kuma ya tabbatar da cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubai, ko ya gafarta ko ya kama ka da su. Summa ada fa aznaba, yanzu ba Allah ya gafarta ba, kuma wannan bawan ne sake komowa ya sake aikata wannan aikin na ba daidai ba. Fa qala, sai ya ce ay rabbi ighfir li dhanbi, Allah ka gafarta min zunubaina. Fa qala tabaraka wa ta'ala, Allah zai ce aznaba abdi, bawana ya aikata zunubi, ya tabbatar da kuma bayyana wani abu ba, bayyana wani ubangiji din ba ni ba, kuma ni ne nake gafarta zunuban nan gaba daya. So nawa ya aikata? So uku ya aikata, ya sake aikatawa, ya sake aikatawa. Yanzu ga karshe ga amsar da Allah zai ba wannan bawan. Allah zai ce mashi qad ghafartu li 'abdi, haqiqa ku tabbatar da cewa na gafarta wa bawana. Qad ghafartu li 'abdi, na gafarta wa bawana. Falyaf'alu ma yasha, ya aikata abin da ya dama, na gafarta mashi. Ka duba rahmar Allah subhanahu wa ta'ala akan bayin shi. Kai yanzu idan zan zuwa ce in ka aikata aikin zunubi babu zancen tuba, yau ai kwana kowa kare. Waye da kai labari a cikinmu? Babu. amma abinda ake bukata ga bawan kana aikata abinda ba daidai ba ka gaggauta tuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah sai karbe ka. Kuma kaga anan ne yake cewa bawan nan ya koma ga Allah ya tabbatar da Allah shine ubangijin da zai kankare musu zulubai, Allah ce na gafarta maka. Dan haka ya ibadi allazina asrafu la taqnatu min rahmatillah, bayi wanda suka yi banna kar su yanke tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da ubangijin da rayuwa ta take hannun shi, manzo yake rantsuwa da Allah, manzo yake cewa law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa bi qaumin yudhnibuna fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa yaghfiru lahum. Yace na rantse da Allah inda kuka aikata aikin zunubi kuna tuba zuwa ga Allah, da Allah ya halakar da ku gaba daya, ya kawo mutanen da za su rika yin laifi suna tuba. Wanda me yake nuna maka dan adam zai iya yin ba daidai ba? Ni zan iya yi, ke za ki iya yi, kowa zai iya yi. Bayi wuce ga Allah subhanahu wataala, idan kuka aikata abinda ba daidai ba, abinda baka bukata shine bawa ya nace akan abinda ba daidai ba, bayan ya fahimci kuma ce abinda ba daidai bane ba. Daga kin an kara cewa abu kazan da ba daidai bane, to shi kanka su tuba. Karki wa yanzu kina da wasu malafa, kina da wasu dossier a wajen Allah wanda kin san abu ba kyau, to wallahi ina tabbatar miki da cewa karki bari nan gaba ki kara wata awa daya face sai kin yi alwala, kin tashi kin yi nafila raka'a biyu, ki daga hannu ki roki Allah ya gafarta miki abin da kike a bayan nan, ko manzo Allah ya tabbatar miki da cewa Allah zai gafarta miki. To abin da ake bukata sune wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. Da ba bukatar mutum ya naci ya ci gaba da abin da yake ta ba daidai ba, ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, kuma Allah zai karbe ka. A wata riwaya ta daban manzon yake cewa law annakum da laula annakum tuzlimun, in ba dan kuna yin aikin zulubi ba, yace la khalaqa Allahu khalqan, da Allah ya halicci wasu halitta na daban, yudnibuna, za su aikata aikin zunubi, fayastaghfiruna fayaghfiru lahum, su nemi gafar Allah, Allah ya gafarta musu. Da ka yawa yau da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, dukkan abin da muka san muna aikata na ba daidai ba, mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. Hadisin Abdullahi dan Umar dan Amr dan As, Allah ta da gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amin Allah sabata a gare shi tala qaulullahi ta'ala, ya karanta fadar Allah subhanahu wataala game da annabi Ibrahim da yake cewa rabbi innahunna adlanna katiran minan nas, yace ya Allah waɗannan mutanen da kake gani sun fadar da bayin Allah da yawa. Annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma ya faɗi wa Allah cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk, ya ubangiji waɗannan mutane in ka azabtar da su bayinka ne, wa in taghfir lahum, in ka gafarta musu ma kuma, fa innaka antal aziz, Allah kai ne mabuwayi mai ikon da kama kowa, al hakim mai hikima kuma. Da wannan da karanta wannan ayoyi guda biyu shi ko miye fa rafa'a yadayhi ila samaa, mazala sai daga tafin hannayen shi guda biyu zuwa sama, daga hannu a lokacin addu'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya Allah ya bashi addu'an bawa. Allah yana kunyan bawa ya daga hannun shi, Allah ya bar hannun sa ko haka nan ba tare da Allah ya karba shi ba, mazala sai daga tafin hannayen shi guda biyu sai ce Allahumma ummati ummati wa baka, mazalla ce ya Ubangiji, ya Ubangiji al'ummata, ya Ubangiji al'ummata, sai manzo Allah ya fashe da kuka. Manzo Allah da ya fashe da kuka, fa qala Allahu azza wa jalla, sai Allah mai girma da buwaya yake cewa, ya Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam. Yace Jibril, ka garzaya kai tsaye ka kai wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ma Allah yake cewa malaikar Jibril, wa rabbuka a'lam, Allah shi ne mafi sanin abin da ke faruwa. Amma je ka, in ka je fasalhu ma yubkik, ka tambaye manzon Allah me yake, me yasa shi kuka. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. كيف جبريل سيزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيباش لبال أبندك فاروا وهو أعلم ألا شيني مكي سنة أبندك فاروا يزوج ما زال يتنبي لبال Jibril ya koma ya faɗi wa Allah ga abin da ke faruwa, kuma Allah dama ya san me yake faruwa. Fa qala Allah, sai Allah yake cewa Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad fa qul, ka koma wa Annabi Muhammad ka je ka faɗi mishi cewa, inna musu Allah sanurdika fi ummatika wa la nasuka, za mu yarda da kai al'ummarka, ba za mu tozartar da kai ba. Nan manzala da ya fashe da kuka, manzala yana tuna al'ummar shi, yana tuna al'ummar shi. A wata riwaya ta daban, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai zo inuwar al'arshi ta Ubangiji, ya roƙi Ubangiji akan ta a yi sakamako. A lokacin zai ce, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Ubangiji al'ummata, ya Ubangiji al'ummata. Ai, shi ne a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi qubbatin nahwan min 40. Yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata qubba, a cikin wani rihi, mun kai kusan mutum 40. Sai manzo Allah yake ce musu, atarduna an takunu rub'a ahli janna, zai muku dani kun yarda ku kasance ku ne kashi daya a cikin hudun ɗan aljanna, ya zama to al'umma ta ku ne kashi daya, sauran al'ummomin duniya gaba ɗaya za su fita kashi uku. Kulla na'am, safai suka ce, eh, ya ma'aikin Allah. Kana, sai manzo Allah yake ce musu, atarduna an takunu sulusa ahli janna, kuna so ku zama ku ne kashi ɗaya cikin uku na aljanna? Kulla na'am, suka ce, eh, ya ma'aikin Allah. Kana, manzo Allah yake ce, wallazi nafsu Muhammad bi yadihi inni la'abtu an takunu nisfa ahli janna, yace na rantsa da wanda raina yake hannun shi, shine Allah subhanahu wa ta'ala, ni ina sa ran cewa za ku zama ku ne rabin ɗan aljanna. Sai ce, wa zalika annal jannata, kuma ku fasari cewa ita aljanna, la yadkhuluha illa nafsul muslima, ba wata rai da za ta shiga gidan aljanna sai rai musulma. Yake ce, wa ma antum fi ahli shirki illa ka sha'aratil baydai fi jildi thawril aswad, yace a cikin al'ummomin da suke yin shirka, ku ba ku kasance ba face, a ce misali ga wani mutum gashin kai shi baki ne gaba daya da wata ɗan gurgura ɗaya nan da can kaɗan, kenan da bakin gashin da barin annan ne yawa, baki ya yawa ko, to ku ne kamar a matsayin bakin, kenan ku za ku yi yawa a cikin aljanna. Da irin waɗannan dalili ana karanta maka su, za ka riƙa jin hutun zuciya, za ka riƙa sa tare cewa da izinin Allah rahman da muwa za mu shige ta, tunda muna ƙoƙarin sallah, muna ƙoƙarin azumi, muna ƙoƙarin tauhidi, ɗayanta Allah a cikin bauta, muna nisan da shirka. sannan wani hadisi da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa bawa yayi kaunaci rahamar Allah saboda misalin da manzo yake cewa masalus salawatil khams yake cewa kamatsali nahrin jarin khamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin khams marrat manzo yake cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin ruwa ne a kofar gidan ɗayan ku in ka tashi so biyar za ka yi wanka misali a wuri a wani hadisi manzo yake cewa irin wannan mutumin hal yabqa min daranihi shay za a samu dauda a jikin mutumin da yake yin wanka so biyar a wuri me amsa an samu ko ba a samu ba ba za a samu ba a ce ga mutum yana wanka so biyar a wuri sai manzo yake cewa to misalin salloli guda biyar haka Allah yake kankare muku zunuban ku lokacin da kuke yin su kidan za ku wayi gari da izinin Allah ba ku da zunuban ku wannan duka tsara ce a hadisi na ar-raja la taqnamu min rahmatillah karka yake tsammani akan samun rahmar Allah subhanahu wataala sannan hadisi Abu Musa al-Ashari Allah ta riga gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaji'u yawmal qiyamati nasu min al-muslimina bi dhunubin amsalil jibal yace wasu mutane gobe kiyama za su zo da zunubai wannan zunuban da sun kai manyan manyan duwatsu amma dai yaghfiruha Allah lahum Allah zai ce na gafarta muku bayi da ku gidan aljanna hadisan suna da yawa hadisi na ƙarshe mu dauki hadisin Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar Allah ya tarbiya gare shi yake cewa sami'tu naji da kunnena Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu wataala gare shi yana cewa Allah yake cewa yudnil mu'min aw yudnal mu'min qablil mazbun za a kusanto da mai imani mutum ne yana da yayi imani da Allah yana aikata ayyuka na ibada gurgudan hali za a kusanto shi yawal kiyama ranar tashin kiyama min rabbihi za a kusanto da shi gashi ga Allah yanzu a lokacin da bawa yake cikin wannan matsayi in ya zuwa gaban shi bai ga komai ba su gaban shi ba dama zunubai abin zunubai duk inda ya zuwa abin da ba mu ta fa yaqulu sai Allah ya ce mishi a ta'rifu hadha ata'rifa dhanbaka hadha shin ka san wannan zunuban naka fa yaqulu sai dan adam din da sai ya ce rabbi ya ubangiji a'ali na sani ni na aikata su ya ubangiji ni na aikata wannan aiki sai Allah ya ce wannan bawa fa inni qad satartuha alayka fi dunya a lokacin da ka aikata wannan aikin Allah ce na sitirce ka a nan gidan duniya ban tona maka asiri ba sai Allah ya ce kuma wa ana aghfiruha laka al-yawm kuma a yau ma zan gafarta maka su waɗannan aikin da ka rasa zunuba fa yu'ta sahifata hasanatihi sai a ɗauki takardun ayyukan alheri sai a bashi Allah ya ce yanda na ka aikata abin nan a gidan duniya na suturce ka a yau ma na suturce ka lalle za ka je gidan aljanna Allahu akbar wannan yana mana nuni akan cewa rahmar Allah tana da yawa da wanda shi kuma zai zo bid'atin shi gaba ɗaya takardu ne ga sunan majjal basar takardun shi da ake shiga sunan iya gane shi ba irin wannan takarda ba ita hudutu a gidan duniya a takarda ce za a shuhuda wa ɗan adam iya gane shi duka in ya duba gaba da baya a cike duka zunuban shi ne sai ce shi kuma ai shikenan ya kaɗai Allah madaukake sarki zai arzuta wannan bawan da bashi wata bidaka wata karat wannan bidakan nan abin da yake rubuce a saman sa shine la ilaha illallah idan aka dauko zunuban shi aka dora bangaren daya na sikeli in aka dauko wannan kalmar nan daya a cikin wannan bidakar da ya dora bangare din sai wannan kalmar shahada ta rinjayi wannan zulubin nashi gaba daya Allah sai ya ce wa baba da laqabi gidan aljanna wadannan gaba daya suna nuna mana ne rahmar Allah Allah ke cewa inda bawa na zaka zo inda cikin kasa sama da kasa gabas da yamma busum da arewa gaba daya zulubanka ne kai kadai Allah ce in ka zo mun bakka shirka da ni Allah ce zan gafarta maka waɗannan zulubai naka in mai da sulala kuma in saka aljanna to waɗannan sune ahadisul raja bawa ya rika sa rai akan zai samu rahmar Allah to shine a wacce wannan aya Allah ke cewa qul ka fadi musu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi banna a karan kansu suka aikata abin da ba daidai ba abu din ake bukata a wajen ki shine ki tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma la taqnatu min rahmatillah kar ku yake tsammanin samun rahmar Allah saboda shi Allah ya gafiru zunuba jami'a ya gafarta zunubai gaba ɗaya innahu lalle shi Allah huwa shine al-ghafur bi ghafara ar-rahim bi rahma sallati wa anibu ku koma zuwa ga Allah wa aslimu lahu kuma yake huya zuwa ga Allah min qabli an ya'ti yawmun min qabli an ya'tiyakum al'azab tinka min azaba ta zo muku summa la tusaruna sannan babku da wanda zai agaza muku sai maka muku ya hana azabar ta tabbata a kanku wadannan ayoyi guda biyu insha Allah ta'ala an san za mu takaita kenan sai Allah ya yi mu karatu gobe sai mu tashi aya ta 55 da fatan abin da muka ji aiki Allah ba mu yi ku aikatawa na hadithu Allah ba mu yi mu haduwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا